shugaban kasa a zamanin mulkin soja marigayi janar murtala ramat muhammad shine ya aina abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin kasar a shekarar 1976 amma ba a tabbatar da ita a wannan matsayin ba sai a ranar 12 ga watan disamba na shekarar 1991 lokacin da ta zama babban birnin tarayyar najeriya wanda a da garin Lagos ne aka sani da wannan matsayin. Majalisar Dinkin Duniya ta ce Abuja na daga cikin birane da ke haɓaka cikin sauri a duniya. Sannan a kidaya da aka yi a shekara ta 2006, an ce birnin na da mutane 776,298, wanda ya zo na takwas a cikin ayarin manyan birane a ƙasar. A shekara 2015, birnin Abuja ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 na yawan al'umma, wanda ya sa aka yi kiyasin mutane sun kai miliyan 6 a shekara ta 2016, wani abu da ya sa birnin ya zo na biyu mai yawan mutane bayan birnin Lagos. Gwamnatin tarayya tana naɗawa birnin ministoci guda biyu, da babban minista da kuma ƙaramin minista. A yanzu akwai minista Muhammad Musa Bello da mataimakiyarsa Rahmatu Tijjani Aliyu. Minista Muhammad Bello shine na 16 a cikin ayarin waɗanda suka riƙe birnin tun daga 1976. Abuja ba jiha ba ce, saboda haka ba sa yin zaɓen gwamnoni sai zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Wannan birni yana da ƙananan hukumomi guda 6. Ana zaɓen shugabannin ƙananan hukumomin a duk bayan shekara 3. Shugaban hukumar zaɓe ta birnin tarayya, wato Resident Electoral Commissioner a Turanci, Alhaji Yahaya Bello, ya yi ƙarin haske.
Muna Abuja muna da Senate seat kwaya guda 1, muna da House of Reps kwaya guda 2. Sai zaɓen shugaban ƙasa wanda za a yi. A yanzu da muke magana da kenan, duk wani kayan aiki da za mu yi aiki da shi. Ai wannan zaɓe in Allah kai mu ranar 25 kashi fiye da 85 suna nan, duk suna nan office, ko nan office ko suna area council din mu a ƙananan hukumomi guda 6, duk suna nan. Duk abin da za a amfani da shi, akwati ne, kayan aiki, biro, dukkan suna nan. Abin da ba sa nan yanzu ya rage guda 3 su ne ballot papers, katin zaɓe ba sa nan, saboda wannan muhimman abubuwa ne sai an kusa zaɓe suke zuwa. Sai kuma sakamakon zaɓe takardar shi ma baya nan, an kusa sannan zai zo. Sannan mabi da su su ne mutane da za su yi mana aiki, ‘yan wanda za su yi ad hoc staff. To training ɗinsu shi ne an kusa yi yanzu. Idan muka yi training nasu, kaya wanda za su zo kaɗan ne kawai.
Akwai ‘yan asalin birnin tarayya waɗanda aka same su a cikin birnin Abuja da kewaye, waɗanda yawancinsu ‘yan ƙabilar Bagi ne tun fil azal. Suna da shugaban kungiyar 'yan asalin birnin tarayya wanda aka fi sani da Owida, Pastor Ɗanladi Jeji ya yi bayanin yadda suka ɗauki zaɓe da ake yi a birnin, musamman ma na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki, da kuma yadda ya shafe su.
Original Inhabitant Development Association Owida, muna wayar da kan mutanenmu duka, kowa da kowa ya samu katin zaɓensa, domin zaɓe mai zuwa kowa ya shiga ya zaɓi wanda yake so, wanda zai fitar da mu a cikin wannan al'amarin da muna ciki a Najeriya gaba daya. Na biyu, babban kurakuran mutumin Original Inhabitant na SCT birnin tarayya shi ne zaɓe ne mun za mu sa ɗin nan. Muna tambaya, muna roƙo, shin muna yi zaɓe ga Federal Capital Territory ne ko Abuja ne? Muna so shugaban ƙasa wanda shi ne gwamna na birnin tarayya ya share mara hawaye, ya bar wannan wuri mu samu jiha na Najeriya mu zama 37.
Bayan wannan bayani na Pastor Ɗanladi Jeji, shi ne ya sa na tambayi Malama Zainab Aminu, jami'an hulɗa da manema labarai a hukumar zaɓe ta ƙasa, wanda su ne nauyin yin zaɓen ƙananan hukumomin 6 ɗin ya rataya a wuyarsu, ko yaya ake ciki bana za a yi zaɓen ƙananan hukumomin ne. Ta yi ƙarin bayani.
‘Yan ƙasa indigens na babban birnin tarayya Abuja su zaɓen da za su yi shi ne na 25 ga wata Fabrairu, wato zaɓen shugaban ƙasa da kuma zaɓen 'yan majalisa. Kamar yadda muka sani, dama zaɓensu ciyamomi ne da kansiloli, wato shugabannin kananan hukumomi kenan area council da kansuloli kuma hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ita take shirye wannan zaben take gudanar da shi kamar yadda muka shirya shi muka kuma gudanar da shi a shekara ta 2022 a watan Fabrairu saboda haka sai bayan shekara 3 in Allah ya kama shekara ta 2025 shine za a sake gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi din area councils da kuma kansulolin
ranar 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris ne ake sa ran za a yi zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki a babban birnin tarayyar Najeriya Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja Najeriya.